sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya dubi yadda farashin kayayyakin masarufi suke sauka saboda karancin kudade a hannun jama'a. Za ku ji yadda farashin kayayyakin suke yanzu a wasu sassan kasar nan. Kada a manta kuma muna nan tafa muku da kadan daga cikin labaran Aminiya na wannan makon. A watannin baya da suka wuce, an yi ta fama da matsin rayuwa ta dalilin hauhawar kayayyakin masarufi a kasuwanni, inda mutane ke ta kokawa da tsadar kayayyakin. Sai gashi kwatsam an fito da dokar canjin kuɗi. Wannan ya sa aka fara samun sauki a farashin kayayyakin saboda karancin tsabar kuɗin a hannun mutane. Bincike ya nuna mana cewa farashin hatsi kamar shinkafa, wake, masara da dai sauransu da kuma na dabbobi sun fara sauka ta dalilin wannan karancin kuɗin. To bari mu fara ji daga wakilinmu da ke jihar Taraba kan koyaya farashin kayayyaki suke a can.
Sunana Magaji Sahun, ni ne wakilin jaridar Daily Trust da Aminiya a jihar Taraba.
To madalla, yanzu haka kana wace kasuwa ce?
Ina kasuwar Iware a dake karamar hukuma Haddo Kola a jihar Taraba. Buhun masara ya koma 12,013 a maimakon naira 19,920 aka sayar a kwanakin baya. Haka kuma farashin gyada wanda aka cashe ana sayarwa da 70,000 yanzu ta dawo 50,000. Sai buhun rogo wanda ake sayarwa da shi akan naira 12,000 zai dawo 5,500. A kasuwa. Sannan kuma farashin shanu shi ma ya sauka sosai. Wanda ake sayarwa 400,000 yanzu ya dawo 300,000. Wanda ake sayarwa 200,000 ya dawo 150,000. Kuma 'yan kasuwan ba su da shi sun kudi a hannunsu, su kuma sayar masu kayan sun kedda da transfer na kudi. Wannan shi ya kawo fadin farashin kayayyaki din.
Assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Bello Buba Chokka daga Mutuyu. Ya
farashi yake?
To farashi kuma yanzu sakamakon haka ka san mu dan Najeriya dama yadda muke tsaya hankali. Abinda ake sa 200,000 yake sayar da shi yanzu. Abinda ake sa 200,000 na sayar da shi 80,000 yanzu ga wani sani anan. Yana 80,000 na sayar ta kwanaki ba da kai 170,000. Sakamakon rashin kuɗi na hannu, to in ya ga kacin zai iya karba. Don saboda ko nawa ne zai iya sayar tunda bukatar sa ta kamo shi ya zo. Saboda haka matsalar kenan.
To daga jihar Taraba bari mu leka jihar Jigawa kuma mu ji yaya yanayin farashin kaya suke a can.
Sunana Alrabio Ali, wakilin Daily Trust a Jigawa. A yanzu haka ina sabuwar kasuwar a dutse babban birnin jihar Jigawa, inda nake ganin ana hada-hada daban-daban a gurare. To amma dai a yanayin yanda na ga kasuwar da akwai yanayi wanda ya sanya yawanci farashin kayayyaki suka sauka a sakamakon karancin rashin kudade a hannun mutane. Yanzu haka za mu je ga su domin mu ji ta abin da za su ce.
Sunana Malam Hassan Isa, wadda ke sayar da kayayyaki a cikin kasuwar Dutse. Muna sayar da kamar irin su kayan gwari, saboda yanayin yadda abubuwan suka kasance yanzu gaskiya ana samun matsaloli da yawa saboda yanayin masu sayayya.
To kana ganin wannan karancin kuɗin ya sanya ka rage kayayyakinka?
Ai wannan tabbas haka kuma ya kamata dama. Saboda yanayin karancin kuɗin nan da ya sa jama'a ciki gaskiya an rage kayayyaki ma sun faɗi kuma sun ragu sosai sosai. Saboda dalili waɗanda za su zo su sayi abubuwan a hannunka ba su da kuɗi. Kai kuma kana da iyali a gida, kana so ka sayar, saboda ka samu ka sayar da su dole ne ka karyar da farashin.
Sunana Malam Yakubu, ina sai da doya ne a nan kasuwar Dutse. To gaskiya wannan matsalancin karancin kuɗin ya haifar mana da matsaloli iri-iri, saboda mu kanmu yanda muke siyo kayan yanzu ba mu da damar da muke siyo da kayan, kuma sannan ma idan mun siyo yawanci za ka ga al'umma ba kuɗi a hannunsu, ya sa duk mun karyar da kayan abubuwan da sai dai a hankali kawai.
To yanzu na matsa wurin ɗan arkomai.
Sunana Malam Yakubu, ina saida dawa da shinkafa da gero.
To shin wannan karancin kuɗin da ake fama da shi a daidai wannan lokaci ya sanya ka rage farashin kayayyakinka?
Gaskiya dole ne, in ba haka ba za ka zo ka tashi ne ba tare da ka sai da komai ba, saboda rashin kuɗi da yake hannun mutane. Kuma can gida ga ana jiran ka kai abin da za a ci, kaga dole ka karya ka saida ko kana so ko baka so. Kwanan shinkafa da ana saida shi naira 1,600,700 har ya je naira 2,000, amma yanzu ya dawo naira 1,000 zuwa 1,200.
Yaya farashin kaya kuma suke a jihar Plateau? Ga wakilinmu daga can.
Sunana Adu Abubakar Musa, wakilin jaridar Daily Trust a nan jihar Plateau. To a yanzu dai ina kasuwar Farar Gada, kasuwa ce da ta fice a wato wajen saida kayayyakin miya da kuma sauran kayayyakin more rayuwa. A ɗan kwanakin baya wato farashin kayayyaki irin su wato tumatir, kabeji, attaruhu da dai sauransu wato ya faɗi warwas. To a yanzu za mu ji bakin masu saida irin wa'innan kaya a wannan kasuwa domin mu ji abin da suke faɗa akan yanda farashin kayan yake zuwa yanzu.
Gaskiya rashin kuɗaɗe a nan mutane ya jawo mu manoma cikas da mu kanmu 'yan kasuwa.
Haka.
Saboda da tumatir kwanaki uku da ya wuce baya ana cewa 1,500-1,300, kamar yanzu rashin kuɗi a nan al'umma in an kawo tumatirin kasuwa ma ya dai a ce transfer su, kuma manoma yawancin su ba su da account daga jeji suke zuwa. Akan fi son kuɗi a hannu, inda a ce ya kuɗi a hannu aka rage kuɗi yayi yawa. In kuɗi a hannu ne za a iya siyan sa 600-700, idan kuma transfer ne za a siya 900-1,000 da wani abu. To kaga wannan abun ya jefa mutane a cikin yanayi, mu kanmu 'yan kasuwa da su, tunda wani ma yanzu idan ya fito na abincin da zai samu ma yakan gagara, kuma ga kuɗin expenses ɗin mota da suke biya suke ɗauko tumatir ɗin.
Za mu iya cewa wai rashin wannan kuɗin ya sa wato farashin ita kanta dankalin wato ta sauko ƙasa.
Da
ake siya kuma ya yanzu ake siya?
Saboda da mukan siya kaya kamar daga December zuwa ƙarshenta, mun siya kaya har 30,000 daga 25 ma har zuwa 30. Da mun shiga wannan yanayin da aka canja maganan kuɗin nan, da an sa doka ga lokacin nan da kuɗi zai kare, kuma da kowa ya mayar da kuɗin shi a banki.
Haka, wato yanzu dankali a kasuwa baya wuce 17,000-14,000.
Daga 15 ne zuwa 17, har 10,000 kana da shi za ka siya dankali.
Ba mu tsaya a nan ba, don har jihar Oyo mun leƙa domin sanin yadda farashin kaya suke a can.
Sunana Kabir Yayo Ali, wakilin jaridar Aminiya a birnin Ibadan, headquarter jihar Oyo. Wato a lokacin da na ziyarci wata ƙaramar kasuwa a unguwar Sabo, mazaunin Hausawa a birnin Ibadan, na yi kicibis da wani mai sayar da albasa da yake sarowa daga manyan kasuwanni, wanda ya yi min bayani kamar haka. To yanzu misali, ya za ka kwatanta wannan albasa da kake sayarwa a da, yaya farashinta yake? Ya yi sama ne ko ya yi ƙasa?
Gaskiya ya yi ƙasa farashinta, saboda a da muna sayarwa 3,000, amma yanzu 1,200-1,300-1,500 ma, ko 1,000 ma a gani dole a karɓa, saboda yanayin babu canji a yanzu a gari. Gaskiya kowa na kuka da ba kuɗi, abinda ke damun rayuwarmu kenan.
Wato kuma haka lamarin yake ga sauran kayan bukatun yau da gobe, musamman kayan abinci da farashin su yayi ƙasa-ƙasa idan aka kwatanta da lokutan baya.
Wakilanmu kenan daga jihohin Taraba da Jigawa da Plateau da kuma Oyo, inda suka bayyana mana yadda farashin kayayyaki suke a waɗannan jihohin. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com, ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM akan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau, da Badegi Radio kan mita 90.1 a Minna, jihar Neja, da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe.
A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia.
Domin labari da dumudumin su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Armenia
da aka tantance su na so na duba a koda yaushe.
Barkanmu da dawowa. Muna dai tattaunawa ne akan farashin kayayyakin masarufi da ke sauka sabili da karancin kudade a hannun jama'a. Yaya karancin kudi a hannun mutane da saukan farashin kayan masarufi zai shafi tattalin arziki? Abokin aiki na Jamila Adamu ya tattauna da wani masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano ga abin da yake cewa.
To sunana Dr. Muhammad Shamsuddin, ina koyarwa a sashen koyar da tattalin arziki na Jami'ar Bayero. To a farko dai dama abinda aka yi ta faɗa kenan kuma masana suna ta maganar cewa shi wannan doka da babban bankin ƙasa BM yayi yana da wannan illar ta misali su mutanen da suke yankunan karkara misali har ma wasu a cikin birnin ba su saba da harkar e-transaction din nan ba komai dai a yi biya hannu dan haka rashin wadatar kuɗin a hannu zai iya gurgunta harkokin kasuwancin su so ba shakka shine dama dai irin wannan abinda ake gudurin a ganin cewa babu kuɗin da za a rin kayan kuma kudi hannu wanda za a kayan a dole za su kariya farashi misali saboda kamar mutane ne da yawan su sai sun zo kasuwar dai da kayan ake samun abin da za a rarra a yi amfani da shi haka komai kankantar kudin da aka samu ba da zai ba za su yanzu a ajiye kayan a misali a gurin ajiya ba da ake cewa so har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita su wannan ba karamar illa bace ga tattalin arziki wasu misali za su iya cewa ai da akwai amfani tunda farashi yana sauka a tsari na tattalin arziki saukar farashi ba abin so bane ba kamar yanda hauhawa farashi take cutar talaka wanda yake amfani da kayan yau da gobe to haka ita kuma saukar farashi take cutar da waɗanda suke sana'anta kayan musamman kananan ɗan kasuwa to kaga kowannan zai iya zama illa domin saukar kayan nan zai iya jawo durƙushewar wasu kasuwannin ko wasu ɗan kasuwa kuma kaga akwai wasu mutanen ma da wataƙila suka dogara da waɗannan ɗan kasuwan domin su ma su samu wani abu kamar misali waɗanda suke musu dako da wanda suke musu dillanci da sauran wanda suke da alaka da wannan kasuwancin idan ya zama cewa kasuwancin ya durkushe duk waɗancan mutane sun rasa aikin yin su kenan ina nufin ɗan dako ɗin da ne magana da masu dillancin kayan da sauransu to kaga ta wannan fuskar wannan illa ne ga tattalin arziki ko da dai watakila talaka ya iya cewa ai kaya sun sako zai same su da sauki to kuma sannan ko da kaya sun sako an same su da sauki tunda babu kuɗin a hannun mutane kaga shi ma dai ba saukin bane ba ga kayan ruwa-ruwa a kasuwa amma babu kuɗin da za a siya din sannan kuma abu ne da zai iya yiwa mutanen da suke da hanyar da za su samu kuɗi din wanda kuma mafiya yawa su ne attajiranmu na wannan ƙasa da kuma 'yan siyasa da waɗanda suke da alaka da 'yan siyasa da masu mulki wanda za su iya ko ta halin kakane su samu kuɗaɗen nan ko da ba su da yawa so za su iya taken advantage na wannan in sun samu kuɗi su je ƙauyuka su siye kayan abinci su je su ɓoye a sito zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita su sayar da su a farashi mai tsada tunda za a ga talakawa za su ƙara talauci kenan tunda an raba su da kayansu a cikin kuɗi ɗan kaɗan yayin da su kuma masu kuɗi za su samu kuɗaɗe mai yawa duk lokacin da suka fito da kayan nan za su sayar da su so waɗannan su ne kaɗan daga irin illolin da shi wannan saukar farashi ɗin zai iya jawo wa tattalin arziki wanda shi kuma kaga karancin kuɗi a hannun mutane shi ya jawo shi.
To yanzu ga editan Aminiya Malam Salisu Makera da kaɗan daga cikin abin da jaridar ke kunshe da shi a wannan makon.
Babban labarinmu na wannan mako mai kanun manyan matsalolin da suke hararar zaben bana ya taɓo matsalolin da suke taso ne a game da zaben da zai gudana a nan da mako uku. Bankin Duniya ya ce an fa kai 'yan Najeriya bango, sannan wasu daga cikin talakan da muka tattauna sun ce ba za su fito ma zaben ba. Kuma labarin da ke cewa zaben 2023 'yan arewa mazauna yankin Ibo sun fara tura iyalansu gida. Sai kuma yadda aka tsefe manufofin 'yan takarar gwamnan Kano a muhawarar Media Cross. Akwai kuma wani ƙauye da mutanen suka ce shugabanni sun manta da mu, wani yana jihar Kano ne a kansa Kanwa, sun ce matan su na mutuwa wajen haihuwa na a kuddufi suke shan ruwa kuma sun ce ba za su zabe ba sai za a share musu hawaye. Nan akwai hirar da muka yi ta musamman da Lajibu Bagaladima wanda ya faɗi dalilin da ya sa kwankwasa ba zai janyo kowa ba, sai kama wani malamin Islamiyya da hizba ta yi a Kano kan yi wa ɗalibarsa ciki. Waɗannan da wasu suna daga cikin labaranmu nan cikin gida Najeriya. bangaren kuma nishadi mun tattauna ne da fitaccen jaruman na Hadiza Kabara wanda tace a danewa yan fim kallon baybay kasashen waje kuma mun maida hankali ne kan girgizar kasa da ta faru a Syria da Turkiya da ta kashe sama da mutum 700 sannan ta yi illa ga mutum miliyan 23 sai kuma jisar dinkin duniya tace talauci ne ke sa mutanen mu na Afirka shiga kungiyoyin ta'addanci sannan Burkina Faso ta fara bincike kan kisan yan Najeriya da a kasar bangaren al'ajabi kuma wani tsoho ne mai shekara 99 ya angwance da shekara sai kuma yan sanda na farautar wanda ya sace gawa daga cikin kabari sannan kuma an karrama wanda ta zana kofar gidan gwamnatin Kano da cake mafi girma sai wasanni mun yi sharhi ne kan Hadi Ado Bala matashin dan kwallon Najeriya da ya rasu yana cikin buga kwallo a kasar Spain sannan kuma akwai radadin cewa Messi zai ci gaba da zama a kungiyar PSG
An kai shaida editor Aminiya Malam Salisu Makera da kawo mana kadan daga cikin labaran Aminiya na wannan makon. Sai ku garzaya ku nemi jaridar domin karantawa. Masauraran mu karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai mun saki haduwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Jamila Adamu da wakilan namu Magaji Isa Hunkuyi daga jihar Taraba. Da Ali M. Ali daga jihar Jigawa da Ado Musa daga jihar Plateau sai Kabiru Yayo daga jihar Oyo sai editor shirin Sani Ibrahim Faki ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya